الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي محل تبارك وتعالى بوليا لنسائك دعوة وانا الدرسي نا تفسير القرآن من كرمة ونعلم الله يمان جابورا وانا زام فدي زمان توبيدي الله يفكر عرش معكم فدين ديدي. من أجل سورة النور كما muna kan ayar da take magana a kan tsaye aure a aure ba waɗanda ba su da mata a auren su. Mun zo inda Ubangiji yake cewa in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli, idan ma'auratan sun kasance suna da bukata to Allah ya ce shi zai wadata su daga falalar. Mun faɗi falalar aure da fawaid na auren duk, sannan kuma har mun zo ga taysirul zawaj, wato shi ne sauƙaƙa aure. Mun faɗi wasu abubuwa da wato suke za su sabbaba sauƙin auren inda za a bi su. Kafin mu ɗora akwai tambayoyi. Wanda ya ce assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Tambaya ta ina iftikari, sai na yi mafarki na saduwa. Malam yaya matsayin iftikari na yi? Iftikari a wato iftikari ka yana nan babu abin da ya same shi illa iyaka ta yi wanka ta ci gaba da ayyukan ibada. Azuminka bai lalace ba, aikin ka ma bai lalace ba. Mafarki zuwa yake ba a san da shi ba zai faru, don haka kamar mutunce mai al'ada ba ta da control idan jinin ya zo. Don haka idan ka kwanta ko da dare ko da rana sai kai mafarki, to kai abinda za ka warka ra kai ka ci gaba da ibada. Itikafin ka yana nan ba abin da ya shafe shi. Wani ya ce assalamu alaikum malam, fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya ji ɗan mahaifa, malam ni ne nake son wata wato wata yarinya da na je na yi bincike a kanta sai na samu babanta sana'arsa sai da taba ne. Ni kuma wallahi ina son ta, kuma tana da hankali daidai gwargwado. Shin malam ya kamata na aure ta? Na gode. Allah ya saka da alheri. Wajen aure ba mu ne za mu ba ka shawarar ka aura ba, saboda ba mu san ka fara ba tukunna, ba mu ma sani ba. Yanzu ka fara kuma yanzu kawai kana son mu ce muna son ka je ka aure ta, mu ba haka muke yi ba. Abinda ake nema a wajen matan da za ka aura abubuwa guda biyu ne zuwa uku. Haka kuma abinda mace take bukata a wajen bijin da za ta aura abubuwa ne guda biyu zuwa uku. Shi ƙa'idar da manzon Allah kawai ya sa shi ne, idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, idan wanda ya zo yana neman auren yarku abinda za ku bincika shi ne addininsa, yana rike da addini, saboda addini an san shi ne yake ba da kamala, shi ya san mutuntaka, shi ya san sauƙi haƙƙi, shi ya san zalunci za a yi sakamako, shi ya san cutarwa haramu. Addini shi yake ɗora ka a kan dukkan abin da za ka iya sauƙi haƙƙin wani a kanka. Da haka wanda Allah ya fara zaɓensa ya ce, wanda ya zo neman aure, ku bi shi ka addininsa da yake nan. Na biyu, khuluquhu shi ne ɗabi'a. Saboda ɗabi'a wani abu ne wanda yake tafiya da rayuwar ɗan adam. Wani ɗabi'arsa ba ta da kyau, ɗabi'arsa ta rashin mutunci ne, ɗabi'arsa ta zage-zage ne, ɗabi'arsa ta munanawa ne ga wanda yake zaune da shi. Saboda haka za ka ga ko a makwabtaka idan ka haɗu da wanda yake da mummunan ɗabi'a ba za ka ji daɗin zamantakewa da shi ba. Don haka ɗabi'a ake nema. To waɗannan abubuwa guda biyu su ne wanda Manzo Allah ya zaɓa. Kuma ya ce kai namiji abin da za ka kula da shi kenan, kuma ita ma mace abin da za ta kula da shi kenan idan wanda zai aure ta ya zo. To kaga wai yanzu mu ce ba wai maganar kar gidan wani ne ko ba yar gidan wani ba, wannan ake magana din. Duk da cewa akwai abin da ake kira kufu'i, wato kufu'i shi ne nemi tsararka, wato wanda kake ajin ku daidai abin da kai za a ga mutuncinsa a gidansu, saboda ajinka, wato ajinka ne ka zaɓar ma kanka. Don haka duk abin da kai za a ga gwanintarka, kuma za a ga ƙimarka, kuma za a ga ka kyauta. Amma idan ka wuce ajinka ka tafi ajin wasu, to shi ne watakila abin da Bahaushe ke cewa ba ka da gashin wani ba za a maka kitson wani ba. Saboda haka sai ka zaɓi ajinka. Misali idan ka san ga yadda kake, rayuwa ce ta wato hannu baka hannu ƙwarya, kuma rayuwa dai tana to ka nemi daidai da kai. Kada ya zamanto ko ke ke ba ka da shi, amma sai ka je ka samu yar gidan wani biloniya wanda shi wato sutura ba a wajensu, watakila na waje suke sakawa ba na yar cikin gida ba, abincin gidansu ga yadda suke, ana cin nama, ana cin komai, ana shan madara, ana shan wane, duk kayan da ka sani ba shi da wahala a gurinsu. Amma kai gidanku da kira ke cin dumame, kuma shi kenan yanzu zai ka je dumame ma irin karta kafura, ba wai karta musulma ba, karta ma karta din ma kafira irin ta ake ci. Sannan ka je ka samu yar gidan wani mai kuɗi, kuma ka ce ita kake so, baka ɗauka ma kanka daidai ba. Saboda ka nemi ajin, wannan yana daga cikin abin da malamai suke ba da cewa shawarar kufi kenan, ka samu daidan ka sai fara aure. Amma maganar wai cewa baban ce yana sai da taba, ba ruwanka da taba shi, duk da cewa sayar da taba dai a musulunci ba halal bane, domin a musulunci duk abin da ya zamanto zai cutar da wani sayar da shi haramu. Idan shan ba zai zama haramu to sayar da shi haramu, kuma kudin sa ma haramu, duk da ba wannan matsalar ka tambaye mu ba. Amma dai abin da muke gaya maka shi ne wancan sana'ar da uban yake ba zai cutar da ita, kuma tana da addini, tana da ɗabi'u kyawa. Domin mun ga mutanen kirki sun tashi a gidajen da ba kirki ba, sannan mun ga kuma waɗanda ba su da kirki sun fito a gidan kirki, ko ba su ɗauki kirkin ba. Gidan Nuhu ma an samu wannan annabi Nuhu, an samu kangarare. Amma a gidan Azara an samu bawan Allah annabi Ibrahim. Haka nan za ka yi ta gani ire-iren waɗannan. Don haka waccan dangantaka ba za ta cutar da kai ba. Amma mu abin da muke ma'aunin gwajin aure shi ne ma'aunin da Manzon Allah ya faɗa cewa wato idan wanda kuke so ku aura mai addini ne mai ɗabi'a, Nabi ya ce ku aurar masa. Ka ga ba maganar wai a sana'ar babanta ake dubawa ba, ba wannan ne ake dubawa, don ba da sana'ar babanta za ka zauna da ita ba. Wannan shi ne. Wannan ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya. Malam wato ɗan acaɓan da yake wato ɗaukan mata uku a mashin, yaya azuminsa yake? To shi ya kamata ka tambaya, ka tambaye shi kai da kake ɗaukan mata har uku a kan mashin yaya labarin azumi kana yi ko baka yi dan yace maka yana yi sai kace to ya dai azumin to kaga shi ne zai maka shi ne zai maka cikakken bayani akan abin da yake amma ni ba na ta a taba balle da mata uku kaga ni wannan ba abin da ni za ka tambaya ba tambaya sai dai dai da ko amsa sai dai dai da tambaya ko yawa ya za a yi kawai ta hango ɗan ajiya ko ya ɗauki mata uku muka zo ka tambaye mu ka tsare shi ka tambaye ka ce malam kana azumi kuwa in ya ce maka eh yana azumi sai ka ce to ya labarin azumin ka amma mu ba za ka tambaye mu wannan ba yawa amma da tambayar mu kai cewa gogan jikinsa da take yi da menene sai mu tambaya amma azuminsa shi za ka tambaya ko ya baci azumin ko bai baci ba shi zai gaya maka wani amma mu abin da muka sani shi ne cakuduwar mace da namiji wannan ba addini haramun ko shi dan acaba da yake daukan mata uku ya san haramun yake ba sai ka ja masa nasi ba saboda mutane suna da kuru ko mai keke na fit da yake saka mata nan daya shi kuma yana tuka mashin ai ya san abin da yake haramun ne ba wani wanda bai sani ba kowa ya sani na haka ba sai ka bata mana lokaci a kansa ba shi ma karan kansa ya san haramun yake ya sani ba wani wanda bai sani sannan kuma a dokar kasa haramun ne kaga kenan shi haramun din sa biyu ne ta musulunci da ta dokar kasa duk ya keta magana da magana dan kana da magana ka zo kai ga abun magana nan kowa yana jin ka ni ne na ga maka dan ga dan ashabar da zai dauki mata uku ba jama'a sai ya za a yi jiki da gwaguwa akwai yadda za a yi ba zai yi ba to ko shi ka tsare ya san haramun yake ko shi wallahi domin hankalin zai na gaya masa wannan abun ba daidai ba ne ko kuma wannan shine hujjar da Allah zai kama shi da ita ranar tashin alkiyama domin a hankalin sa ma ya san ba daidai yake amma azumin sa ya baci ko bai baci wannan shi zaka tambaya nan ga wani can kawai yana son ya bada amsa na gani bismillah ah ba za ka zo ba to jama'a akwai abubuwa wanda wallahi mutane da kansu sun san haramun ne amma yi suke da kansu sun sani ko ba haka ba to kaga ba amfanin a zo a yi ta ɓata lokaci ana ta magana a kan abin da kowa ya san shi cewa wato haramun yake aikata abin da ya kamata shi ne ka ji tsoron Allah malam sai kun gamu da mai attakon sai ka tambaye shi amma mu za mu tsaya a nan za mu ci gaba a ayar da muka tsaya ko? Na'am. Wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum.
Na'am.
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله
نعم
والله واسع عليم
نعم وليستعفف
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
نعم
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
تبارك وتعالى يأتي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين مجد يأتي وما سكاتا وأورى الماء ورعند تتوقع عليه ذلك تكيمك ذا سالحين وأورى مصد آئمك in yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadlih wani yace idan sun kasance fakirai ne Allah kuwa zai wadatar su daga falalarsa wallahu wasi'un 'alim Allah ya ce ni mayarwaci ne kuma masani ne gobe Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mai wadatawa ne. Don haka a wannan guri kuma yadda muka faɗa jiya muke ta maganganu a kan abubuwan da suka shafi wato shi wannan auren. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ce shi ne mai wadatawa. Da mutane za su yarda su bi waɗancan hukunce-hukunce na Allah da an samu sauki. Idan dai ba a manta ba a jiyan mun faɗi al'adu, a mun faɗi dalilai da suke sa a samu saukin aure, wanda daga ciki har da ma gidajen haya su ma mun ce da ya kamata masu so su rinƙa sauƙaƙawa saboda masu yin aure su samu sauki. Mun yi waɗannan maganganu. Sannan kuma mun yi magana a kan abin da ya shafi kada a rinƙa zurfafawa a cikin abin da ake kira ɗalibat na aure, wato shi ne irin su akwatuna, irin su yawan turamin zani, irin su ware, waɗannan duk ɗalibat ne waɗanda ake nema cewa mutum ya yi. To kada a zurfafa, a dai ɗan sauƙaƙa, ma'ana a haƙura da abin da ya samu sai a yi aure. Sannan muka ce kuma daga ciki akwai abin da ya kamata a ce gidan wato su amarya da kuma gidan su angwaye, waɗannan ɓangarorin guda biyu tun da su ne za su yi auren kuma su suke jin jiki. Duk sauran da ka gani sun zo ne kawai ‘yan a ci abin da gidan miji ya kawo ko kuma gidan amarya suka kawo. To su waɗannan ɓangarorin guda biyu su zauna su yi fahimta ta juna ta yadda za a samu sauƙi. Ka ga yadda nake, ga yadda muke. Don haka mu sauƙaƙa ma kanmu. ‘Ya’yanka ‘ya’yana ne, ni ma kuma ‘ya’yana naka ne. Don haka mu yi abin da zai sauƙaƙa, mu yi musu fatan alheri, Allah ya azurta su. A samu wannan fahimtar junan. To amma ba a yi, kowane ɓangare sai ya tsaya. Shi uban amarya in ba shi da shi yana ta tunanin yadda za a yi gado, ya yi katifa, ya yi labule, ya yi kafet, ya yi tv, ya yi frij, ya yi wane ne duka ya rasa yadda zai. Amma to a zauna mana tsakanin wannan family da wancan family. Su kuma waɗancan sunan su yadda za su yi suma su kawo ɗan su aurar da ita da wasu al'adu irin nasu. Sai an yi wane ne, sai an yi doktel ne ko wane ne wani abu mai kama da irin waɗannan na wahalharu iri daban-daban. Sai mu zauna kai uban yaro ne, ne kuma uban yarinya. Abin da za mu yi kawai buƙatar mu shi ne su zauna lafiya. Duk auren da komai kuɗin da aka kashe mata idan ba a zauna lafiya ba aikin banza ne. Kowane irin aure ne. Amma duk inda aure komai sauƙinsa idan aka samu zaman lafiya da daidaito, to wannan auren ya zamanto aure na haƙiƙa kuma an samu dace. Saboda haka sai a zauna a yi waɗannan tunani saboda a sama musu sauƙi. Sannan duk sauƙin da za ku samu kada ku manta da abu biyu, addini da ɗabi'a. Wannan shi ne zaɓin mandan Allah, shi za ku fara da ba. Yana da addini, yana da kyawun ɗabi'u, yana da shi. Tana da addini, tana da shi. Tana da kyawun ɗabi'u, shi kenan. Sauran duka abin da bai zama wajibi ba a zauna a fahimci juna, sannan a sauƙaƙa harkar sadaki, sannan takalif na zawaji wadda mun shiga wasu kusan 30 a jiya, ire-iren su waɗannan duka waɗanda ba su zama tilas ba, kamata ya yi a ajiye su a kalli abin da Allah yake so domin waɗannan ‘ya’ya da za a haɗa aure. Ai musu fata su samu zuriya wacce take ta gari wanda za su gina wato al'umma. Sauran wasu al'adu za mu basu ba sai mun faɗe su ba. Mun san su amma ba za mu yi magana a kan su ba. Irin wani shashanci da ake wai shi pre-wedding. Wannan duk shashanci ne ba wani abu ba. Mutum ya ba da ‘yansa kawai wani ya dai ta laluba ta wai ana fifta. Ana hoto da shiriri ta kawai. Wannan duk shirman banza ne wanda shekar ne zai gama da mutane. Akwai ire-iren su suna nan da yawa waɗanda dukkan su idan ka kula harka sai ta kuli.
تكليفات ne wadanda ake saka su akan sha'anin aure ko ba komai na san matasa kun ji abin da aka fadi kuma iyaye sun ji abin da aka fadi su karan kansu matan sun ji abin da aka fara dukkan su kowa ya ji kuma ba wanda a zuciyarsa bai yarda da cewa al'adun nan sun suka hana auren ba kowa ya ji ni na san ko ka mana musu sai dai kai mana musu kawai don tsaurin kai don watakila gaskiyar ba daga wajen wanda kake so ta fito ba shikenan kawai wannan kawai shine za ka mana amma iya gaskiyar waɗannan al'adun sun suka taru suka cutar da mata sun suka cutar da maza sun suka cutar da iyaye kuma ana nan ana ta shan wahala kuma la tazaluna bi zullin wa zalim wallahi wallahi ku gushe ba cikin tsatsanci da wulakanci da wahalhalu wallahi sai kun lokun bi tabin Allah kadai shine za ku samu sauki amma wallahi in ba wannan kuke ba na rinka da Allah duk wayan da kuke da shi sai Allah ya kula duk wayan ku wallahi sai Allah ya kula balle ma wani waye kuke da shi a wajen Allah ba ku da wani waye yawa mu ne dai za ku mana taurin kai kawai in ka kalle ni ka ce ka ga shi jam anti social gardi kawai bai son komai ba ya zo ya iya karatun arabiya shikenan ka ga mun wannan ka wuce amma ina gaya maka kuma duk da wannan mutum da kai sai dai kai kama da Fir'auna kamar da zaka da Fir'auna shi ne annabi Musa ya yi wa'azi Fir'auna ya tiyar da Allah ya ce kyale shi waje hazu bi hazaya yake da abin da ka faɗa amma wasai kanafa an kusa hu rayin sa ya tabbatar wallahi na sani ko ka ce min ni a zuciyar ne na san zuciyarka ta tabbatar da abin da na faɗa gaskiya ne ko min zagi na da zaki ko min kin yarda da zaki ne wallahi sai ka tabbatar da cewa zuciyarka tana tabbatar maka da cewa waɗannan wahalhalun sun suka hana ka aure maka fito ka ce mu ba haka ba yanzu ina jiran ka fito ka gaya mu in ba sun suka hana ka aure ba ga shi yanzu mutane za su yada ne su sai bibita ake kai wani in ya je gidan ma ba mai masa bibitar kuma ga irin da dole ka yi bibita a nan kuma ka koma gida ma ka yi bibita kama kaga wani in ya shiga gida akwai mai masa bibita to shi yasa muke son a yi sauki don ka samu mai ba bibita ko ba gane ba ne Allah ya kawo ko Allah ya kawo kuma ya sauƙaƙa al'amari jama'a za mu cira gaba a kan wata ayar kuma ita ce faɗin Allah da ya ce walyasta'fifil ladina malam ya karanta Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sani cewa al'umma za ta zama yadda ta zama wannan shine hakika dan haka ta zama yadda ta zama a yau auren yayi wahala insha Allah ya ce tunda auren yayi wahala akwai waɗanda kuma suna so ba su samu ba to yanzu tunda baka samu mata ba saboda al'ada ta hana yanzu Allah zai kira da kai zai gaya maka abin da kuma za ka yi a nan gaba wanda kuma ba shine ka fi so ba abin da ka fi so shine ka samu mata haka ne ko ba haka ba to amma yanzu ba zai yi ba saboda ƙugayen al'adu sun shigo ciki na haka sai Allah ya ɗauke ka ya ce to wani ya ta'afi allazina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu aure ba suna ina ba ga abin da ba allazina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu aure ba Allah tambayar su yake ina suke ga su nan barkatai ya Allah ba mu ma san ya adadin su ba wallahi suna nan Allah yake waɗanda ba su samu aure ba oh Allah sarki suna so ya Allah amma ba su samu ba ga su nan da yawa Allah yake wajen ta'abu kaga aiki za a ɗora maka yau ka kame shi da nan ka fara yin azumi za mu faɗi wallahi kafi da wasu abubuwa da kusan guda goma wadda malamai suke ganin cewa waɗannan abubuwan idan ka same su to za ka samu ne wato afafa ko ifafa ubangiji ya ce waɗannan da ba su samu auren nan ba su kame daga mai za su kame wato daga barin zinace-zinace daga barin neman mata an gane to kaga da sun samu ne su karan kansu mata idan za su yi fita sai su yi fitar da ya kamata domin su taimaki samarin wajen rage musu raɗaɗi domin idan wato ga abinci tuwo da nama da man shanu da komai an ajiye ga shi kana kallo ga kuma yunwa tana bala'in korarka ta shaƙe ka sosai amma wani yana gefe yana cewa kulta fituwar nan za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba ai kusan kamar daidai ne kana nan zoge ba ka da mata ba ka da komai ga sabuwar balaga ga raɗaɗin balaga ga rashin mata yana damunka ga wata kuma ta ƙwallara ado ta fito ana cewa kulta kalla kul sai ka yi ƙoƙarin kamar za ka ɗan wai gasa kul ka san abin da wahala ko to wannan fa shi ne kamewar da ake buƙata ka kame kada ka kurkura ka je ko ka yi magana ko wani abu da kai ba hurumin ka ba ne Allah ya hana ya ce ka kame kawai ja gefe abin da za ka yi ta yi shi ne ka yi ta azumi allazina la yajiduna nikahan ku yi ta yin wannan haka in ji Allah a cari guni ya kuma Allah min fadlihi har Allah ya wadata ku daga falalarsa a ƙarƙashin waɗannan kalmomin kuma za mu iya fahimtar wani abu kenan duk saurayin da yake son aure bai samu ba sai ya rungumi abin da Allah ya ce ya runguma na kamewa kada ya zina kada ya albasha kada ya kalle kallon banza ya ɗauki azumin ya yi ta yi Ubangiji ya ce ya yi ta yin wannan karfi na wadata shi to Allah zai wadata shi amma wanda kuma aka ce ya kame bai samu auren ba sai ya iya kame shi ne gidan ƴar gagara shi ne ƴan wane ne shi ne wancan shi ne wancan ya kiya kame ya kiya azumin kuma ya kiya hada kansa to zai daɗe yana shan wahala domin Allah bai alƙawarin zai wadata shi ba amma Allah ya yi alƙawarin cewa zai wadata wanda duk suka kame saboda haka sai ku yi haƙuri ku ta yi daga cikin abin da ake ganin asbabul istighfar abubuwan da suke sabbaba kamewa wato namiji ya zama to kamamme daga cikin su kaffun nafs an shahawati muharramat wal nazar wannan kadai wani wahala ne wani taklifi ne mai wahala shine ka kamar da ranka ka hakurtar da ranka ka hana ka ita ran naka daga mai zaka hana ta an shahawat daga duk wani abu na sha'awa kai kokari kaga cewa ka hana ta shahawatul muharramat wato abubuwa da suke na sha'awa na haram wan nazar da kuma abubuwan da suka shafi kallo duk kai kokari kaga cewa ka hana wannan ran naka kuma ka san ranka tana son kallon waɗannan abubuwa amma Allah tabaraka wa ta'ala da tunda baka da kudin aure ba yanda zaka to shine ka kame ka hana wannan rai din daga wannan sha'awar da take da shi sannan ka daina kalle kallen da ba su ke nan ba to yanzu zamani ya zo da wasu abubuwa masu kaifi guda biyu ko ka taimaki kanka da su ko kuma ka hana kanka da su ɗayan biyu ita ce wannan waya ko ka taimaki kanka da ita ka musuluntar da ita ka hana ta ɗauko maka duk abubuwan da za su ɓata maka azumi abinda za su ɓata ma zuciya abinda za su sa ka zunubi abinda za su sa ka sha'awa abinda za su sa ka karkacewa daga tsarin Allah duk ka hana ta shine ka ba ta ka musuluntar da ita ko kuma ka ba ta dama ta rinƙa ɗauko maka abubuwa na haram ta rinƙa nuna maka watakila har ma ta zo maka da mace tsirara watakila har ma ta zo maka da namijin da mace tsirara kuma suna saduwa watakila in sha'awar ka lodu ta saka maka gashi nan ana lodu watakila in ma shaye-shaye kake son a nuna maka ga gurubin mashaya duk abin da kake ji na sharri to waye tana haɗe da shi duk abin da kake jin zai kai ka jahannama to tana da shi duk kuma abin da kake jin zai kai ka aljanna tana da shi wayar duka an hada ta a cikin waɗannan abubuwa. So ko ka musuluntar da ita ka rinka baka ayyuka, domin muna ganin cewa akwai waɗanda suke kullum gurbin su na addini ne, abinda kuma suke turawa addini, har ma in an yi ma addinin ba daidai ba suna fitowa su kare. Akwai waɗanda suke bayin Allah ne haka, akwai waɗanda su kuma gurbin su na al'anci kowa ne, komin girman ka za su la'anci ka a gurbin su, komin mutuncin ka kuma za su zubar maka da mutunci a gurbin su. Su kuma haka yake gurbin su na ɗan jahannama ne, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Akwai wani gurbin da duk wanda ya shiga sai ya yi la'ana, zai la'anci waɗanda suke ciki, waɗanda suke ciki za su la'anci shi. Haka Allah ya siffanta ƴan jahannama, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, haka Allah ya siffanta su. Saboda haka ita wannan da aka ce yanzu na farkon abin da zai sabbaba maka samun kamewa ka zama mutumin Allah shi ne ranka ka hana ta ganin sha'awace-sha'awacenta da take so. Dukkan wata sha'awa da Allah ya haramta to ka hana ta gani. Dukkan wani abin da ya zamanto kallo ne wanda idanunka zai kalla na haram to ka hana wannan. Shi ne ka fara ɗaukar mataki na ɗaya a wajen wato abin nan waliyar ta'afir da Allah yake ka kame, umarni Allah yake ba ka. Abu na biyu malamai suka ce da zai taimake ka wajen kamewa shi ne taqwiyatul iman wal amalu salih, ƙarfin imani da nagartattun ayyuka. Saboda imani shi karan kansa yana ƙaruwa kuma yana raguwa, yana sabon naƙasu, akwai ma inda yake ficewa gaba ɗaya ya bar gangan jikin mutum da ransa amma bai da imani, duk ana sabon wannan. Saboda haka menene zai ƙara maka imani? An ce yazidu iman bi ziyadatil amal, imani yana ƙaruwa da ƙaruwar aiki, sallolinka, nafilfilinka, istighfarinka, salatocinka ga annabi, tasbihi da kake ma Allah, tahmidi da tahlili da takbiri da fara waɗannan ayyuka, da su ake ƙarfafa imani. Sai kaga ko ba mai kallanta to kana da sanin cewa Allah yana kallon, ko ba kowa a gurin kana jin cewa Allah da shi yana nan a gurin. Wannan zai hana ka sata, wannan zai hana ka zina, wannan zai hana ka duk wasu ayyuka munana wanda Allah baya so. To sai ka ƙarfafi imaninka, kuma ƙarfafar imani ba da shan energy ake samun sa ba. Wani mutum wai zai sha wani abu ya ƙara masa ƙarfi, a imani ba da wannan yake ƙaruwa ba. Imani kawai yana ƙaruwa ne da nafilfilinka, da karatun alƙur'aninka, da azkarinka, da sauran dukkan wasu ibada. Da haka imani yake ƙaruwa, sai ya yi ƙarfi ya buwaya, sai ya hana mai shi aikin sabo. Wannan shi ne ka ƙarfafa imaninka da ayyuka nagartattu. Na uku da zai taimake ka a wajen kamewa shi ne kamar mun faɗe shi ne raddul basar. Raddul basar shi ne rufe idanu daga barin kallon abin da ba shi kenan ba. Yawwa, wata ta wuce ka wanda kanka a wayanka wani abu ya shigo ka wuce shi. Dukkan wani abin da ka sani wanda zai iya sa Allah ya maka tambaya to kai kokarin ka ga cewa ka wanda shi. Saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ubangiji ya ce wato da gani da ji da zuciya dukkan waɗannan zan tambaya a kansu. Saboda su ne kamar su ne mutum, idan ka cire ji to ka samu naƙasu, idan ka cire gani a rayuwa to ka samu naƙasu, idan ku aka cire maka zuciya ba ta iya amfani to kusan ukun nan inda babu su to naman jiki kusan ba zai amfani ba. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai dunkule su yace to ka sani wannan idanu, wannan kunnen, wannan zuciyar zan tambaya, zan tambaya. Allah yake zan tambaye su. To tambaya ta Ubangiji, tambayar Ubangiji ba a bar wasa ba ce. Saboda haka ba ka da wani kwarjini, ba ka da wani ilimi, ba ka da wani muƙami, ba ka da wani matsayi na mulki wanda Allah zai kasa tambaye ka dan kwardinin ka ba zai yi ba babu wannan kuma shi Allah a gaban ka la yaqfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yace babu wani abun da yake kuya a cikin sama ko a cikin kasa ba abun da yake kuya a wajen Allah Allah shi bai ya'lamu qa'imata al-a'yun ya san idanuwar da take da ha'inci wa ma tukhfi as-sudur yace abin da ta koyi a ran kamana sai ji Allah tabaraka wa ta'ala dan ga babu wani abun da zaka koyi ba abu na hudu daga cikin abin da zai taimaka maka wajen waliyar ta'afin ka zaman to ka kame shine ar-rifqatu as-saliha wato kai abokai nagartattu idan za ka yi aboki kada ka yi aboki da mai fasadi mai son ɓarna mai sanya tashi kayan mutane mai son kullum maha'inci ne baya son karatu baya son sallah baya son ibada kawai shi wani irin mutum ne gashi nan idan ka yi aboki da wannan to babu shakka la tas'al anil mar'i was'al an qalili kada ka tambayi labarin wani kawai ka tambayi waye abokin ka shi za annabi ya ce al mar'u ala dini qalili mutum yana kan addinin abokin sa falyanzur ahadukum man yuqalib dayan ku ya duba ya ga da waye yake abokin idan abokin ka barawo to ai dama an ji abokin barawo barawo ne idan abokinka mazinaci ne to shi kenan kai ma shi ne idan abokinka makaryaci ne to kai ma makaryaci ne domin ta da kuke shirye komai shi yasa aka ce maka idan kana son kamewa to kai abota da mutane nagartattu ka zabi aboki nagari kada kai abota da wanda ya zamanto bai da kirki bai da addini kada kai abota da shi duk yadda ka kai zai shafe ka kamar yadda Luqmanul Hakim ne yake gaya ma ɗansa yana ce ma yaro wato ya bunai yace ya kai ɗan ƙaramin yaro nawa yace jalis qauman yadhkuruna Allah bi ta'ati ka zauna da mutane waɗanda suke tuna Allah kuma suke bin Allah suke yi ma Allah da'a idan rahama ta sauko a kansu to za ka zamanto mai samun rahama ta gani wala tujaris qauman la yadhkuruna Allah bi ta'ati yace kada ka yadda ka rinka zama da mutanen da ba sa tuna Allah ba sa yi ma Allah da'a wa in nazala fihim azab idan azaba ta sauka a kansu kunta sharikan fi da ka zamanto mai tarayya da su cikin wannan bala'i shi yasa za ka ga idan kuna group abokai ne to in an kama ɗaya ko dai dukkan ku ku gudu ku bar garin ko kuma ɗaya-ɗaya bayan ɗaya sai an ɗauko ku ko a masallaci ko sai sun kama ka saboda abokinka mai abokinka ya yi sata to da kai da waye sai dai ku gudu ku bar garin saboda haka ka yi abota da mutumin kirki wato jalis qaumin ya zama salih wanda za ka zauna da shi ya zama to sani annabi ya ba da misali ko shi garanti yadda an yi wannan maganar a inda muke karatu a can cewa jalisu salih da jalisu su'i abokin zama na gari da abokin zama wanda yake mummuna annabi ya ba da misali ya ce jalisu salih shi ne annabi sai ya ba da misali ya ce kamar mai sai da turare shi mai sai da turare ko dai ka saya ko kuma idan baka saya ba za ka ji ƙanshi jalisu qaumin kuma sai wato su'in abokin zama mummuna sai annabi ya kamanta shi da kamar makera ya ce in ka zauna kusa da mai hura zigazigen makera ko dai warin hayaƙi za ka kwasa a rigarka ka gabe ko kuma tarkatsin wuta ya huda maka riga amma anan da ake magana ba bai na nufin kaje ga wani makeri ka irin wannan maganganun ake magana ba abinda ake magana shine cewa dukkan mutumin da zai yi abota da mai mummunan ɗabi'a to sai da mummunan ɗabi'a sai sun masa tasiri a kai mutumin da zai yi abota da mai kyakkyawan hali to dole ne wani abu na kyakkyawan hali sai ya tsotsale ta kamar yadda ta tsotsali kanshin wancan turaren wannan kuma kamar yadda yake tarbabi shine munanan dabi'unsa kai ma sai an fassara ka da su shi yasa zaka ga da yawa sun shiga abin ƴan sanda ta hanyar abokai haka ne ko abokinku ne sau da haka idan ya je zai ambaci dawa ne dawa ne dawa ne don haka rifatu saliha abokai nagartattu suna daga cikin waɗanda za su taimaka maka wajen samun kamewa daga barin afkawa hanyar gina ko hanyar alfasha abu na biyar shi ne muraqabatullahi ta'ala kiyayar Allah maɗaukaki shi ne kullum abin da za ka yi kullum ya zamanto cewa Allah shi ne a zuciyar idan za ka yi saƙo za ka tsaya ka ce ai Allah yana kallon kamar yadda wata baiwar Allah lokacin Sayyidina Umar yana shugaba wato sana'a take sana'a ce kuma ta sayar da nono to tana da ƴa wanda ake take ba wa mutane idan an siya sai take ce maƙar ki ƙara ruwa a kan nonon domin nonon ya zama ya yi yawa za a cuci mutane kenan ko sai ƴar ta ce mata Umar ya hana wannan aikin mama Umar ya hana kaga ƴar kenan ita ne saliha uwar kuma ja'ira ce kenan saboda ta ce Umar ya hana buɗan bakin uwar sai ta ce mata ai Umar ɗin da kike cewa ya hana baya ganin mu ai sai kuma ƴar ta sake ce mata idan Umar baya ganin mu ubangijin Umar yana ganin mu to Umar ashe yana raɓe yana jin sai Umar ya ce to ya yi bukin ɗin auren wannan yarinyar maɗansa saboda na ce muku za a taku mantar rauna dinar yanzu an samu tarrauna dinar ko ba a samu ba to ke yanzu za mu ba ki shawara ko ki zama mai gaskiya ki bi Allah ki saka hijabi ki yi shiga ta mutunci Allah ya ba ki miji ko kuma ki yi fitsara ki ƙare a tsirance duk yana faruwa da yawa wasu suna cewa idan kin sa hijabin waye zai gani yana so saboda haka yanzu hijabin na ubangiji ma da yake a yi wai shi ma yanzu ya zama dalilin toshe hanya saboda haka sai an miki campaign ki rinka fafita kawai ki danna mai jikinki ki fito very sharp you are in trouble yes saboda haka wani da yake zuga ta shedan yana zuga ki yana cewa wai a'a ki yi kaza saboda wai idan baki tsiranci ba idan baki makeup ba zai yi cewan ki samu wanda zai aure ki ba injiwa zancen banza ne wannan Allah ya tawar da salihi Allah yana cikin ta salihai wallahi ko baki tsiranci ba sai Allah ya kawo miki nagari ke dai ki rike Allah kai ba haka muke gaya ma ka rike Allah shi kiyancin ka ba zai sa ka yi abin da kake daga ka rike Allah kawai ka gyara halinka sai Allah ya kawo maka daga ko ina ya kawo maka ta gani amma kana nan kana fatan agwajin mutane kana kama ƴaƴan awakin mutane da kai ake hada baki da asusuba a dauki ƴaƴan awakin mutane a jayanka wai kuma za ka rubuta takarda a taya mu da addu'a Allah ya ba mu mace ta gani ba ka da kudi ba ka ni da Allah ba kai maganar da adalci ba dan haka ka zamanto nagari sai Allah ya maka Umar sai ya buke an gare to haka ire-iren wannan ta idan ka bi tarihin su irin su Abu Hanifa irin iyayen da suka haife su duk zaka samu amana suka tsare iyayen sannan Allah ya bayar su irin haka muraqabatullah ka kiyaye Allah kuma ka saurare shi ka bi Allah sai Allah ya maka duk abin da baka tsammani wannan yana daga cikin abin da zai hana ka saba ma Allah kuma za ka samu kamewa shi ne muraqabatullah ka rinka jin ko da yaushe Allah yana kallon ka, ba za ka yi zunubi ba, ba za ka yi sako ba, ba za ka yi munanan abubuwa ba, saboda ka tsare dokokin Allah. Yanzu ka duba fa wannan Google din da ake Google ko yanzu idan ka je ka hada abun nan ka da daddaren ne, yanzu idan ka kunna shi sai ya nuna maka ka je wuri kaza daidai kaza, ka je wuri kaza, ka je wuri kaza, duk yawan da kai a garin nan sai ya nuna maka inda ka je. Google kenan ko yaya Ubangiji zai kasa gano ka? Idan Google zai iya gano ka wanda baya iya ma magana, ta yaya Allah da ya saukar da littafi wai za ka shiga wani guri ka kuya za ka masa sako ba zai gane ka ba? Har da rufe kofa za ka yi sako ko wani kuma zai ga ya bar garin nan ko ya yi ta kudun nan ko ya yi ta yamma ko ya yi wani guri zai je ya sako. Wani kuma yana cikin garin yake gaya matarsa ya yi tafiya wai kago ya dauka yana can yana mata alza, amma matarsa yanzu yana gaya mata yana Kano, saboda ka iya munafurci. To kai yanzu in ba munafiki ba ne kai wai? To kuma da za ka ce masa munafiki sai kutar magana da shi, kutar rigima, amma ya ha'inci amanar da aka ba shi. Haka kuma wani za ka ga ya yi tafiya babu muraqabatullah, ya yi tafiya amma matar shi ne take shigowa da wani har cikin gida har kan gadansa kuma don cin amana, duk ana samun mala. Babu muraqabatullah, ba a ji tsoron Allah ba, ba a tuna cewa Allah yana gani. Shi yasa idan ka saka Allah a ransa ka yi muraqaba, to babu shakka zai taimake ka kuma zai hana ka da yake kada ka yi wannan aikin sabon waliyar ta'ab. Na shida, tarbiyatul akhlaqiyya, ka yi kokari ka gyara ɗabi'unka, ka yi ma ɗabi'unka tarbiya kai da kanka. Wannan zai taimake ka wajen hali na gari kuma zai taimake ka wajen kamewa. Ɗabi'a hali ne wanda ɗan adam yake samun kansa. Wani Allah ya yi da halin karamci ko magana zai yi ya mutunta, wani kuma ɗabi'unsa ba su da kyau, ba sa da kyawu kwata-kwata, shi bai san manya ba, bai san ya kyautata ba, shi dai kawai babban damuwarsa cikinsa da farjinsa kawai. Saboda haka ke sa duk abin da ya shigo hannunsa shi ne halal ko haramun ne. In dai cikinsa zai cika da farjinsa kuma ya samu inda zai saka shi, to shi kenan. Shi ba ruwansa da karamci, ba ruwansa ya zamanto mutumin kirki, ya zamanto mai hali na gar, babu. Ka yi makanka ka gyara ɗabi'unka ta zamanto mai hali na gari, idan baka amana za a same ka, baka cin mutuncin kowa, baka zinace zinace, baka muna da abubuwa. Sannan abu na bakwai shi ne addu'a, kullum ka ɗaga hannu ka ce ma Allah ka shiryar da ni, ka rinƙa roƙo. Akwai abin da mutane suke yi, wani sai ya zo ya shiga sallah minti biyu ya gama sallah, wani in yayi ruku'u za ka ce wuta yake hange sai ga ya ɗaga, wani in ya kai sujjada za ka ɗauka cewa ya ɗora goshinsa ne akan wuta sai ya ɗaga, in ya dawo kuma kai za ce akan tsini ya zauna sai ya sake koma. Haka dai za ka ga sallar gub 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 haka minti ɗaya wai ya gama sallar. Sannan sai ba ma kansa saboda yana son kuɗi, sai ya zauna a minti goma kuma yana gaya ma Allah a bashi kuɗi. Ya za ka yi wannan? Ka tsaya ka kyautar da sallar mana, sallar ai ita ce tattalin arzikin, ka yi tawassuli da ita ka gaya ma Allah. Amma haƙƙin Ubangiji ka tozarta shi cikin minti ɗaya zuwa biyu ka idar da sallar. Amma dan kana son kuɗi sai ka zauna kuma a gaban ka minti sama da goma wai kana cewa a baka kuɗi, waye zai bada kuɗi? Ka ki ka gyara masa sallarsa kuma ka ce kana son kayansa? Ai ko gwamnati take saba mata kullum ba za ta baka kayan ta ba, ko za ta baka? Ba za ta bayar ba. Da haka la tanadu ma inda Allah illa bi ta'ati, ba za ka samu abin da ke gurin Allah ba sai ka masa da'a. Ka yi ma Allah da'a shi kenan sai ya biya maka bukatunka. Wannan shi ne abin da ya kamata. Saboda haka dole ka rinƙa roƙon Allah ya tabbatar da kai akan abin da yake na gaskiya. Na takwas shi ne ifatul jawari, kamewar gaɓɓai. Akwai gaɓoɓi manya-manya da ake son ka tsare su a cikin gaɓoɓi 300 da wani abu da kake da su. Harshe yana daga cikin abin da ake son ka tsare shi, idanu, hannaye, kafafuwa, farjinka, cikinka, waɗannan manya-manya, shi ciki abinda yake bukata halal, shi farji abinda yake da bukata a tsare shi, kada ya shiga cikin haram, shi hannu abinda ake son ya yi, kada ka bar shi ya rubuta sharri, kada ka shiga Facebook ka sake shi ya ta rubutun abinda ka ga dama, kada kuma ka yarda ka rinka taɓa abinda Allah ya haramta ka ka taɓa shi. Ita kafa abinda ake so shi ne kada ka taka ta tafi wajen sabon Allah. An gane? Sannan shi kuma harshe abinda ake so, karatun Al-Qur'ani da zikiri da salloli da naqabina wato da salati da tasbihai, su ake da buƙatar yi. Wanda biya tsare waɗannan ya samu iffa, kuma ya samu iffatul jawari. Sauran gaban duka bi za su yi. Duk sauran gaban za su yi. Ba wanda zai tsare waɗannan kuma sa'annan a same shi yana sabon Allah. Dole sauran gaban za su yi ƙauya ta zuwa ga Allah. Akwai hadisi da yake cewa idan gari ya waye sai gabanka 300 nan da wannan da wani abu za su taru a ƙarƙashin harshe su ce ma harshe in aqamta idan ka tsaya daidai da ambaton Allah da karatun Al-Qur'ani da faɗan alheri shi ka tsaya a kai wato in taqamna mu ma za mu tsaya daidai wa in wajajta idan ka karkace harshe ka zama ashar kake zagi kake gulma kake annabi manci kake rada munanan abubuwa su kake kai to mu ma za mu karkace saboda kake za idan harshen ya karkace to dole duk sauran jikin ka zama karkace sai sai dai a ce ganin ka kawai kana ta sabu kuma duk magana mai magana ba za ka ji ba saboda akwai wasu in ya tashi banka masa cewa yake duk duniya ba mai sa shi ya abu kaza wani in ya tashi banka masa shi ba kowa bane wallahi ba kowa bane ba duk ya idan ka zo da wuya ka samu aljihun sa akwai fan goma fan goma ba za ka iya samu amma ya cewa yake duk duniya ba gundun isani ba gundun ise isani to zai ka mutu ka ce kar kowa ya maka wanga kuma ka mutu ka ce kar a ma sallah inda duk duniya ba mai saka ba mai hana na tara shi ne al-ibti'ad an amakin al-fitan duk wanda yake son ransa ta zama ta kirki to ya kame daga barin guraren fitina ina ne guraren fitina an hada rawa da yan mata ana kida ana koma kai ka san gurin fitina ne domin duk lokacin da ka je ka tsaya kana kallo to dole shaitan zai shiga maka wani abu ko wasu tarurruka da ba na Allah ba kada ka sa kanka ciki inda kana son ka tsira da imaninka amma kai ne wani abu ma zai baka mamaki zai ga mutum maciji ya kamo amma sai mutane su kewaye shi suna kallo akan me maciji ba wallahi ba da sai ga wani yabu ya go ga dan mashin din sa da dinya tafi neman kudi da shi sai ya kafe sai ya hau kan mashin din ya tsaya wai yana leka maciji mutane malam wato din shekan yarin jayi mutane malam sai ka rasa sai ga an taru an kewaye wai yana wasa da maciji wai yake maka ai wasa da maciji sai ga mutum ya zo ya tsaya a wannan gurin shi ga duk abin da shedan ya gayya to yayi kururuwa sai ga yanzu an yi rawu an cika gurin an tsaya ka ne san ci guraren fitina idan kana son harshen ka ko jikin ka ko kai karan kanka ka zama to nagartacce sai ka rinka zuwa wuraren da ake zikirullah wuraren da ake karatun alqur'ani wuraren da ake karanta hadisan manzo Allah wuraren da ake ibada to nan ne zaka zama to nagartaccen bawa na goma shi ne suhbatul akhyar kai abota da salihan bayi duk da zumun ce rifatu salih al akhyar za ba kun mutane nagartattu wanda an san nagartarsu ka rinka kusantar su ka rinka zuwa kana inda suke za ka dosa ni alheri da yawa na goma sha ɗaya shi ne al ishtigalu bin nafi ka shagaltu da abin da zai zamanto mai amfani min ad-dunya wal akhirah daga wannan duniya da lahira kada ka shagaltu da abin da ba shi da amfani yanzu misali idan ka bude wayar ka sai ka kama game me amfanin sa ku bari dai wasu su ba da amsa me amfani yanzu wani amfani ake samu na duniya ko na lahira a game to wani kuma ya bata lokacin sa shi kuma dara yake ta kawai a tona kasa a saka wasu akoyi kaga mutum bi tsari ya matsi jiwa ba zai je goyi kar a shashi ina ruwan shekan ya riga ya shaka kuma ruwan shekan ya riga ya shaka ai tun baya ba a shaka wallahi kaga wani shi kuma karka yake nawa ake samu a karka wani kuma ya samu babban teburi ya saka haka wai lido ake ko nawa ake samu da duka akwai duka waɗannan abubuwa mai amfanin su watakila ma ba abin da za ka samu sai dai ɓacin rai so shi sa malai ce ka shagaltu da duk abin da ka san zai maka amfani a duniya da kuma lahira ma'ana wannan abin zai inganta sana'arka in ka shagaltu da shi ba da gidan za ka ci amfanin sa a duniya wannan abin kuma zai baka lada in ka shagaltu da shi babu laifi saboda za ka samu lada zuwa lahira amma haka kawai ka zauna kai ta ɓata ma kanka lokaci akan abin da ba zai ma amfani ba a duniya kuma ba zai amfani da a lahira ba to wannan ɓata ma kanka lokaci kawai kake so ana ce mana lokaci yayi dan haka ubangiji ya ce a ƙarshe wal yasta'fu bil ladina waɗanda duk ba su samu aure ba to su kama waɗannan abubuwa goma sha ɗaya da musu abbas ka yi ƙoƙari ka saka kanka a ciki Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta ka dan ya je hatta ya kunya kuma Allah mai fadi
zai wada ka kuma za ka yi a wasu mara ka ce ma ya ka sai ko kai ka 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 kai da wannan na abuwa wani da ya ce shi ne mata ya ka an yi shi ko la wa 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 la tabaraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah muna tawassuli da wannan zama ya Allah ga bayinka ciki da waje muna roƙonka ya Allah ubangiji ya Allah dukkan mutanen nan kowa da bukata ya daga hannu gare ka ya Allah ubangiji ka biya masa bukatar sa ya Allah Allah dukkan mai bukata a cikin mu ya Allah ka biya masa bukatar sa ya Allah ubangiji wadanda suka rasa suke rayuwa a cikin kunci Allah ka yassara musu ya Allah ubangiji ka basu ya Allah wadanda suke gidajen haya Allah ka basu ya Allah gidajen su ya Allah ubangiji ya Allah wannan jiha muna roƙonka ya Allah ka sanya mata albarka ubangiji wannan jiha ka tsare mana ita ya Allah ka tsara mana zaman lafiya a cikin ta ya Allah garuruwan mu da gidajen mu da matan mu da ƴaƴan mu da izinin mu da dukiyoyin mu ya Allah kai musu albarka Allah wannan ƙasa muna miƙa ta gare ka ba za mu iya ba kai ne mai ƙarfi kai ne mai dabara kai ne gagarau ya Allah ubangiji kai ne kadai za ka iya ubangiji kai mana agaji abubuwan da ake yi na mijin tuno da satar mutane da su kashe Allah muna roƙonka ya Allah ka dakatar da wannan abu ka tsayar da shi ya Allah ubangiji in za su shiriya ka shirya in ba za su shiriya ba ya Allah ka yi yadda za ka yi ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah wannan zafi da ake ciki Allah ka kawo mana sauƙi ya Allah ubangiji ya Allah bayan ka kuna azumi kuna jiki ruwa Allah ka kawo sauƙi a cikin wannan zafi Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan zafi Allah ka bamu da sanyi ya Allah ya Allah ka sanyaya mana ka bamu ruwan sama ya Allah ka bamu ruwan sama ya Allah ka bamu ruwan sama ya Allah ka bamu da albarka ya Allah ubangiji ka kito sai mu ya Allah ka bamu gidan aljanna Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta ubangiji kai mana albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين